أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مدسادوة أولا مسلاة بيتار البركة دنتي قبا شكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wallafawa Sa'ad Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 50 a cikin karatun wannan littafi muna 17 ga watan Safar hijran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yi daidai da 14 ga watan 9 a kalandar Bature 2022 idan ba manta ba muna cikin shakhsiya ta 8-9 shine Sa'ad bin Abi Waqqas mun tsaya inda malam yake ko cikin bayani inda malam yake mana bayani akan uburun lamasilala wani yanka ko ketara korama da aka yi wanda ba a taba ba ko ketara zarmu ko kuma ketara wannan koji da aka yi wanda ba a taba yin irin shi ba kasancewar malam ya bayyana mana irin mu'jiza wadda sahabbai ko kuma runduna ta musulmi suka gani lokacin da za su ke ketara wannan koki muna ciki muka yi kwanan daji mun tsaya a inda malam paragraph ta karshe inda malam yake cewa amat bihimul khairu wa sa'adun yaqulu shahina 112 malam yake cewa عامت بهم الخيل وسعد يقول nan take lokacin da Sa'ad ya dau azamar siketar wannan kogi a lokacin nan kurum sai ga dawai kuna suna nutsu a cikin wannan kogi Sa'ad a wannan halin yana cewa hasbunallahu wa ni'mal wakila wallahi la yansurannallahu waliyyu yana bayani yana hadin wannan kalma wanda take da wanda idan bawa idan ya fade shi ubangijin shi ya isar mai da duk abin da yake damuwa da shi ita ce wanda muka yi bayani can baya kuma wancan sati ma da muka zo wannan gaban muka sake bayani akan ta ita ce kalmar da Annabi Ibrahim ya fada lokacin da aka jewa shi cikin wuta yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai tsaye ubangiji ya aiko mala'ika aka umurci wannan wutar ta kasance bardan wa salamun ala ibrahima sanyi da aminci a ga Annabi Ibrahim wannan kalma ita ce kalma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani duk wanda ya fade ta da sahin shi so bakwai da maraicin shi so bakwai to ubangijin shi ya isar mai komai da komai a rayuwar shi ubangijin shi zai bashi dauki zai bashi kariya ta karshe to Sa'ad yana fada wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma yana mai cewa wallahi la yansurannallahu waliyyu tabbas ya narin tsaye da Allah sai ya taimaki waliyin shi wannan su kuma su waye waliyin Allah su ne wanda suke jin tsoron ubangiji kuma wannan alƙawari ne na ubangiji inda yake ce mana inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhada tabbas sai mun taimaki dukkan wani wanda yake waliyin mu wanda yake jin tsoron mu wanda yake abdan mu wanda yake san guban shi tayi kyau ya hadu da ubangijin shi yana mai yarda da shi ubangiji nan Sa'ad yake bayyana mana yake cewa tabbas Allah sai ya taimaki waliyin shi wala yuzhirannallahu dinahu kuma Allah sai ya buddo wannan addinin shi daga cikin kahurci tabbas addini kullun shine madaukaki yake cewa kuma wala yahzimallahu aduwahu kuma tabbas Allah sai ya yi nasara akan abukan adawashi abukan adawa na wannan addini wa in illam yakun fil jaysh baghyun aw zunuban yake cewa amma dai a wani hali ne ubangiji zai iya taimakon addinin shi ya taimaki waliyin shi kuma ya yi nasara akan abokin adawa addini yace idan ba a samu ba a cikin wannan rundunar baghyun wani zalimci ko wuce gona da iri aw zunubun ko kuma wani zulfi idan ba a samu ba wannan abubuwan guda biyu da Sa'ad ya ambata mana ba to tabbas ubangiji sai ya baiwa mugune nasara waliyan shi kullun su ne za su samu nasara nan sai ya ambata mana yake cewa aw zunubun taglibul hasanata ko kuma wani zalimci ko wuce gona da iri ko kuma wani zunubi wanda yake cinye yake rinjayar da ayyuka na gari kina wannan shi yake nuna mana lalle idan aka samu wuce gona da iri ko aka samu zunubi tabbas suna rinjayar dukkan wani aiki na kirki a wannan da kai wata fa'ida wadda nake so mu fa'idantar da kawunan mu akan ta shine mas'alar da kai zunubi da kai kurakurai idan an ce zunubi shine duk abinda bawa zai aikata shi yana ma mai zalunta kan shi kuma a wannan zalunta kan nashin yana yi ne tsakanin shi da shi da ubangiji mutum zai aikata yana mai cutar da kanshi amma dai abin da ya aikata nan cikin haƙƙin ubangiji ne kamar tauyewa wurin yin sallah kin ba da zakka yin kin yin azumi da wa'ansu abubuwa makamantan su shi sai ya kake gani a kullum ubangiji idan ya ambace zunubi zaka gani ya kawo wani abu kuma koma bayan shi shine as-sayyi'a kinan muna da azam muna da as-sayyi'a shi sanya idan ka leka cikin alqur'ani zaka ga ubangiji yana maka bayani yake cewa allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina allah ka gafarta mana zunuban mu kuma ka yahe mana ka shahe mana dukkan wa'ansu kurakurai as-sayyi'a dukkan wani kuskure da bawa zai yi shine ake kiran shi da as-sayyi'a kuma can ubangiji yake mana bayani ya kawo mana akasin wannan yake cewa innal hasanat yuzhibnu as-sayyi'ata tabbas ayyuka na kirki wanda bawa yake aikatawa idan yana aikata kurakurai to tabbas wannan kurakuran suna tahiya da wannan ayyukan nashi na gari wannan shi yake nuna mana shi zunubi abu ne wanda bawa zai yi dan ya cutar da kanshi ko abu ne wanda bawa zai yi ya cutar da kanshi amma dai tsakanin shi ne shi da ubangiji shi ita kuma as-sayyi'a wannan abin da ake cewa sayyi'a muna iya kiran shi kuskure wanda muna iya kiran shi kuskure da Hausa shine abinda bawa zai aikata amma dai zai aikata shine haƙƙin wani wanda shi ma mahalci wanda shi ma abin halitta ne tsakaninka da kai da wani ko tsakaninka da kai da dabba ko tsakaninka da kai da wani abu wanda yake abinda ubangiji ya halitta kamar misalin riba ko annamimanci cin naman mutum irin wannan abu ne wanda bawa zai tsakanin shi da shi da bawa dan uwan shi to wannan su ne ake kiran su da as-sayyi'a shi sanya idan bawa ya kasance yana aikata as-sayyi'a to wannan bai yiwa ne sai ashi ubangiji shi kankare mai ita tilas sai ya aikata aiki na gari shi sanya ubangiji yake bayyana mana yake ce mana wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at tabbas su kurakuran tabbas ayyuka na gari abinda yake shahe su yake tahiya da su shi shine kurakurai wanda bawa zai yi tsakanin da shi da wani shi sanya duk lokacin da zan mu ringa aikata kuskure tsakanin mu da mu da ɗan uwan mu to tabbas ka tabbata ayyukanka na lada wanda kai ayyukanka na gari wanda kai ka gabatar wa ubangiji da su to ubangijin ka yana shafe maka su kuma idan ku ka kasance kana ayyukanka na gari su suka yi yawa akan kurakuranka to wannan nagarin za su ringa shahi wannan kurakuran naka shine ubangiji yake bayyana mana allahumma innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at su tawawan ayyuka suna tahiyar da dukkan wa'ansu kurakurai wanda bawa yake aikatawa shi san ya duk lokacin da muka san mun yi abin yi zunubi tsakanin mu da mu da ubangijin mu to mu koma mu yi istighfari واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ku nemi gafarar ubangijinku kuma ku tuba zuwa ga abin da ku aikata neman gafara shi shine istighfari da bawa da zayyi istighfari ka ringa cewa ya ubangiji ka gafarta mun astaghfirullah astaghfirullah ku astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi
ita kuma tuba kai laihi kuma ka dau azamin wannan laihin da kai baka sake komawa kanci ba shine ka tuba akan baka sake dawowa ba kan wannan laihin da ka aikata shi san ya nan shi Sa'ad yake bayyana musu yake cewa to abu biyu ne idan ya kasance tahiyya da ake yi ko wata irin tahiyya duk irin imanin mutane duk irin abinda ake da duk irin nagartuwar mutane duk irin waliyantakarsu idan tahiyya ta hada abu guda biyu to ku tabbata babu nasara a cikin ta shi shine na farkon zalunci ko huce gona da iri in dai za a ce a tahiyyar da za a ringa yi ana yin haka to ku tabbata har abada ba ku samu nasara ko kuma ya kasance kuna aikata zunubi sawa'un karamin shi ko babban shi to ku tabbata ba ku ba samu nasara a cikin al'amarin ku shi san ya zaka gani Allah ya musu magana sa dan wannan ragewar shi san ya zaka gani ƙasa idan aka ce wannan ƙasa ce ana shimfiɗa adalci zaka samu kowa ya wanye lahiya a cikin ƙasa koda zalunci yake koda kafirci yake a ƙasar ƙasa duk irin musulmin ta idan aka ce za a ringa zalunci za a ringa aikata zunubi to har abada ba ka same ta ba ana jin daɗi ba a cikin ta ba zaka same ta kullun da kai tawaya akwai surshin samun nasara a cikin al'amurranta duk abin da za ta tado to sai ka ga rashin nasara a cikin shi shi san ya nan Sa'ad ya lakashe mana yanayin rayuwa duk irin tahiyyar da ake yi kun ga mu mutu saboda mu dauka kalmar la ilaha illallah kuma ya tabbatar da kai a cikin su da kai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da gidan aljanna ga shi commander shi Sa'ad bin Abi Waqqas yana cikin wanda aka musu albishir da gidan aljanna kuma iri-irin shi sahabbai makusanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa a cikin wannan tahiyya amma dai ya kawo musu sharadi to fa tahiyyar wannan hoda muke ho in dai za a samu huce gona da iri a cikin al'amarin mu ko zalunci tsankanin mu ko kuma aka samu zunubi tsankanin mu to tabbas ba mu ba samun nasara ai mun ga yanda suka ketara kuma zai ƙara mana bayani shi wannan Salman al-Farisi zai ƙara mana bayani irin abin da idanuwan shi ta gwada mai lokacin da suka ketara wannan ruwa wannan kuji yake cewa fa qala lahu Salman sai Salman al-Farisi yake cewa babban jagora ko babban mashawarci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo yakin Khandaq Ghazwatul Ahzab lokacin da muka mun yi bayani can baya Ghazwatul Ahzab ko kuma Al-Khandaq mun yi bayani akan lokacin da kafurai suka yi tattaki suka hadu wurin su dubu kusan 40 su 13 suka huto Banu Ghaffan da su Quraishawa da an sauran kananan kabilolu suka hadu da su Banu Quraiza suka hadu akan su kawo wa wannan addinin bugo guda su kare da shi suka tattara aka yi randebu bakin kofar Madina sai an zo bakin garin Madina kowa zai hada nan ba wai sai sun hadu ba an tattaru ri dai ba har ma manzon Allah ya samu labari yayin shiri sun so su yi wa alqur'ani su yi wa wannan addinin ta su yi da sani shi lokacin da suka hadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye sahabbai shawara wanda za ta hudda su ngani shi san ya ubangiji yake wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah duk abinda ake ciki ya kai manzo Allah ka shawarci wannan sahabban naka wanda kake tare da su dare da rana ka shawarce su cikin al'amurranka ya shawarce su to ya kuka gani ai wani suka bada shawara a kowa ya zamna ya kare gidan shi tsaya kofar gidan shi ya kare gidan shi in sun huto ya kare gidan shi in sun shigo garin Madina wani suka ce a muhutan mu tarye su wan suka ce nan Salman yace a ni shawarar da nake badawa abinda na gani experience ita abinda ta nuna mini abinda na gani ana yi shi shine lokacin da aka kawo mutane hari cikin gida ba su da kudirin da za su iya huta su muwajihanci jama'an nan abukan adawar su to suna rami su kare su taskance garin su wannan ramin shi shine wanda ake kiran shi da Al-Khandaq mun yi bayani da dogon bayani akan Ghazwatul Ahzab Salman al-Farisi shine ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin ko kuma shawara wanda za a yi a tausubuta dukkan su kuma aka yi aka samu nasara a cikin wannan shawara ta Salman al-Farisi yake cewa al-islamu jadid musulunci ba a kullun shi ba sabon al'amar gidi kullun sabo ne kullun musulunci sabo ne yace zullilat lahum wallahi al-buhur yake cewa na rantse da Allah an riga ya an kaskantar da su an wulakantar da su a cikin wannan koji a cikin teku yace kama zullila lahumul bahar, kamar yadda aka wulakantar da su a cikin asaman kasa. Me yake so ya bayyana mana? Ga su nan a can ai kamun yakin, ai mun karanta a cikin harkon ma'arakatul qadisiyya, irin yadda aka wulakanta su aka fafata aka nuna musu lalle musulunci shi shine a sama, suka juya baya suka tsere suka koma gidajensu. To shine yanda aka wulakanta su a saman kasa, haka Ubangiji haka ya wulakanta su a saman teku. Gashi nan sun taskance dukkan bato jirgin ruwan da zai iya bada damar musulmai idan sun zo su dauka su ketara, sun riga sun kai su waccan ɗayan gaban sun kulle su. Ta yadda babu wani jirgi wanda wani jirgin ruwa wanda zai iya ƙetara ruwa, su kuma ba su da abin da za su iya ƙera jirgin ruwa na yadda zai ɗauki mutanensu dukkan zai ƙetara da su. Shi ne abin da Salman ya gani ya ce wallahi Ubangijinsu ya wulakanta su a cikin wannan tekun kamar yadda ya wulakanta su a saman ƙasa. Kinan Allah ya ba wa musulmai, ya ba wa mummunai, ya ba wa runduna ta musulmai, ya ba su nasara. Yake cewa ama wallahi nafsi biyadihi, yace wallahi, yace ku saurara, na rantse da wanda raina take hannun shi, la yakhrujanna minhu afwajan kama dakhalu afwajan, yace tabbas wa'annan runduna ta musulmai wanda suka zo su ƙetare wannan kogin, yace wallahi Allah sai ya hutar da su jama'a kamar yanda ya sanya su cikin tekun nan jama'a, yanda suka shiga haka za su fita. Wannan yana nuna mana nasara wadda Ubangiji yake baiwa mummunai wanda suke tare da shi. Yake cewa lam tada minhum shakima ta farsi, yake cewa lam tada, yake cewa dade daga cikin wannan randuna, wannan jama'a wanda suka shiga cikin wannan kogin su ketara, yace dade wani abu bai taba tozarta ba, yace kai hatta da kalkashin, hatta da linzamin doki, shakima linzamin doki bai tozarta ba. Yanda suka shiga haka suka fita. Wannan magana ce ta Salman al-Farisi. Yake cewa fa tabaqul ma'a, sai wannan ruwan ya lullube su, sai suka lullube wannan ruwan, hatta ma yural ma'a min ash-shati, hayya kai ba a iya ganin ruwa daga wancan bangaren, daga gehen ruwan ba ka iya cewa wannan dawakan da suke tahiya, ba ka iya cewa a cikin ruwa ne suke tahiya. Shi ne yake cewa fa tabaqul ma'a, ai suka lullube wannan dawakan, sai suka lullube wannan ruwan daga waccan gaba, bakka iya hangowa ka ce ai wannan dawakan a saman ruwa ne suke tahiya. Yace walahum fiha aktharu hadisan minhum fil barri law kanu fihi, yake cewa wallahi ka ce wannan dawakan sun yi jin dadin tahiya, kamar sun saba tahiya a cikin wannan ruwan sama da tahiyar su da suke yi a saman doren kasa. Wannan ni'ima ce ta Ubangiji da mu'jiza da baiwa wadda Ubangiji ya baiwa wa'annan, ba mu'jiza ba, baiwa wadda Ubangiji ya baiwa mummunai. Yake cewa fa kharaju minhu, sai suka fito daga wannan ruwan, yanda suka shiga haka suka fito, kama qala Salman, kamar yanda Salman al-Farisi ya mana bayani. Yake cewa lam yafqidu shay'an, bas rasa komai ba, yanda suka shiga haka suka fita, walam yaghriqu minhum ahadun, kuma babu wani wanda ya durmi a cikin wannan ruwa. Yace illa rajulan min barika, sai wani mutum na daga kabila Barik, yud'a Gharqada, ana ce mai Gharqada. Yace zala an zahri farsil lahu shaqara, yace ya sabka ko ya zami ya karkace daga kan daga saman bayan dokin da yake saman shi shine wanda yake jan doki a shaqara. Ja idan an ce launi ne na doki, blunt, wanda ba ja ba irin ja ba, kun ba rush barro ba, yanda dai kake ganin dawakunan mu yanda suke, wanda ban san ba kalar da zan iya bashi ba, shi dai ja dai za a wannan, bai yi ba shakwala ba, bai yi ja ba, shi ne shakara, wanda yanayin dai dokuna da yanda dai muke gani dai, ai ba ka ce mai ja ba, ja ne a za a kiraye shi da ja, tunda babu wani kala wanda za a ba shi, bai kai maron ba, kuma ja ne dai haka, wannan yanayin dai doki dai shi ne a shaka. Yake cewa to yana saman wannan doki wanda yake ja, yake cewa shi kadai ne wanda ya karkace a saman dokin shi, ya rasa equilibre. To idan an rasa equilibre ko tilas a fadi. Yake cewa qala Abu Usman An-Nahdi, Abu Usman An-Nahdi yake cewa ka anni anzuru ilayhi tanfudu a'rafaha iryan, yake cewa kamar ka ce ina ganin wannan Gharqada, wannan mutumin wanda ake kiran shi Gharqada, yace lokacin da wannan dokin nashi yake kewayayyeniya yana neman yana neman ya sirme, yana neman ya zane daga saman dokin nan, wal ghariqu tafa, shi kuma wanda ya riga ruwa ya cinye shi, yana take wayayyeniya a cikin ruwa. Yace fasana al-Qa'qa'u ibni Amru ina da farsihi ilayhi, sai Qa'qa ibni Amru ne Tamimi sai yace sai ya kama linzamin dokin shi. Ana cikin ruwan, Qa'qa ya tafi ya kama linzamin dokin shi, gashi shi yana take wayayyeniya a cikin ruwa, yana neman ya dirmi a cikin ruwan, sai Qa'qa ya kama linzamin dokin shi, yace fa akhadahu bi yadihi fajarrahu hatta abara, yace hatta abara, yace Qa'qa ya kama shi da hannayen shi, ya janyo shi har sai da ya fitar da shi daga har sai da suka ketare wannan koki. Fa qala al-Bariqi, Bariqi yake cewa wa kana shaddan nas, yace a wannan yinin yace babu wani mutum wanda yake mafi tsanani a cikin mutane kamar wannan Qa'qa bin Amru at-Tamimi. Wannan Qa'qa bin Amru at-Tamimi shine yake cewa ajaz al-akhwat an yalidna mithlaka ya Qa'qa, yace iyaye mata sun gaza su ayi irinka ya kai Qa'qa. Iyaye mata sun yi anyi a wancan lokacin, har wannan lokacin iyaye mata su ayi irin shi sun gaza aibuwa. Qalu balene ga iyaye mata. Dalilin da ya sanya Qa'qa yana daga cikin wanda Ibn al-Asir ya kawo a cikin littafin shi, haka sauran malamai Imam Zahabi shi ma ya kawo fada a can baya ma mun karanta, lokacin da baka huta yakin mota ne, lokacin da yakin da aka yi na Rum, lokacin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi, rundunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya ta karkashin Usama bin Zaid, suka huta yaki, suka huta bayan gari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a wannan lokacin. Aka dawo aka ba manzo Allah jana'iza, aka dora khalifa a lokacin da Umar, a lokacin da Abubakar ya sanya ya maida wannan rundunar, yace wallahi tallahi shi ba ya yi renonce ba, ba ya hwasa ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kubuta a kan shi ba. A lokacin nan suka wuta, a lokacin nan suka nemo, suna buƙatar rundunar nan ta Usama, suna buƙatar a ƙara musu madad, a ƙara musu wannan sojawa wanda za su kama musu su agaza musu wurin yaƙi. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi, ya aika musu Qa'qa, yake ce musu wannan Qa'qa la sautuhu khairun min alf rajul, yake cewa muryar Qa'qa kadai ta yi alheri ga mutane 1000 da za a tura maka. A wata riwaya yake cewa la yuhzamu jayshun ya jayshun fihi mislu hadha, yake cewa ba a taba ba rin jaye ba akan cin nasara akan rundunar da kai irin wannan mutumin, shine Qa'qa, shi kadai akan mutum 1000 yake, shi kadai akan mutum 1000 yake, saboda ga shawara ga karfi ga dabarar yaki. To shine nan yake cewa qalubale ga uwaye mata sa ahi irin wannan mutumin wanda ake kiran shi da Qa'qa bin Amru at-Tamimi. Qa'qa ya mutu a shekara ta 41 a garin Palestine ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, 41 ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan yake bayyana mana lalle ƙetara koji ne wanda aka yi a cikin tarihi wanda ba a taɓa yin shi ba. Kun ga irin abinda Ubangiji ya ba su na daga baiwa, suka ƙetara ba wanda ya durmiya a cikin wannan kogin, kuma suna tahiya kai kace wannan dawakan a saman ƙasa ne suke tahiya. Yake cewa Sulmani yake bayyana mana tahiyar su ma a saman wannan ruwan ta yi kyau, ta yi abin sha'awa akan tahiyar su a saman ƙasa da suke. Wannan ni'ima ce ta Ubangiji, kuma kullum Ubangiji yana nan yana tare da wanda yake tare da shi. Wallahi Ubangiji yake cewa ana inda zanni 'abdi bi, yace kullun ina nan inda bawana yake zato da. Kun gani ba wani abba ne ba. Kurum Sa'ad tunani yayi, ruhu yayi, mahalki yayi, ya gani sun ƙetara, kuma babu wani abin da zai iya ba su damar ƙetarawa illa da wakansu, basu da komai illa da wakansu. Kurum yace to hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wannan kalmar ita ce suka yi ta maimaitawa, kuma da ita ce suka riga suka ƙetara dukkansu. Kuma Ubangiji kullun yana bayyana mana inna lanansur rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya, tabbas za mu manzannin mu kullun su suke da nasara, za mu taimake su a cikin kowane hali da suka samu kansu. Yace wallazina amanu fil hayatid dunya, kuma ga waɗanda suka yi imani a cikin wannan rayuwar ta duniya. Wallahi in kana son taimakon Ubangiji, ka yarda ka yi imani da Ubangiji, ka mika wa Allah al'amarin shi. In alheri ne Allah ne, in sharri ne da kanka ne, ka maida wa Allah al'amarin shi. wallahi tallahi zaka samu kanka kullun a cikin nasara. Allah taimake mu. Sai mala ya ci gaba da ce mana shakawa kazuri, jaje wanda aka kawo na ƙarya, raji wanda aka kawo akan Sa'ad bin Abi Waqas na ƙarya, akan ba abinda ba haka ba mutane kurum su tai su dauka. Ci sanya ake cewa kullun idan ka kasance a cikin muri ko matsayi ne gare ka ko menene, to ka sa Allah a cikin ranka. Duk abinda za ka yi ka tabbatar wa zuciyarka ka yi don Allah ba don ka burge wani ba. Saboda ɗan adam duk iyakai da shi wallahi ba za ka taɓa burge shi ba. In ka burgewa ne ba ka burgewa ne ba. Shi sanya in kana son ka wanye lahiya ka samu ladan al'amarin da kake kan shi, shi shine ka maida duk abinda za ka yi ne don Allah. Za ka yi don Allah. Idan ku ka yi don Allah, wallahi Allah sai ya sarkanta maka. Wala najziyanna allazina sabaru bi ahsani ma kanu ya'maluna. Za mu sakanta wanda suka yi hakuri, suka yi aiki nagari da sakamako wanda yake mafi kyau akan abin da suka aikata. Yake cewa ayyana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Sa'ad bin Abi Waqas. Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi a matsayin shi na khalifa na mummunai. Yarda Allah shi tabbata a gare su, ya sanya Sa'ad bin Abi Waqas ya kasance waliyan ala al-Kufa, wali a garin Kufa, shine hakimi a garin Kufa. Wa marratil ayyam, yau da gobe ba iyawo mutum. Yake cewa shaka ahlul Kufa Sa'adan ila Umar, mutanen garin Kufa sai suka kai raki, suka kai jajan Sa'ad bin Abi Waqas a matsayin shi na shugaba. Ba wai wani ba simple mutum ba a cikin al'umma ba, a matsayin shi na shugaba a wannan garin na Kufa. Sai gashi nan yau wai an rubuta takarda an kai karan shi zuwa ga Amirul Mu'minin. To an kai matsayin shugaba, ai kawo ko ba wanda zai tsira. Shine yake cewa faqalu, a cikin rakin da suka kai, jajin da suka kai na Sa'ad bin Abi Waqas, suke cewa innahu la yuhsinu an yusalli, ai Sa'ad bin Abi Waqas baya kyautatawa, bai iya yin sallah ba. Hankali ya dauka sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutumin da aka mai albishir da gidan aljanna, a ce bai iya sallah ba. Mutumin da ya zauna tsawon shekara kusan 20 da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana komi a gaban idan shi, bai taɓa barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba illa halin larura, a ce bai iya sallah ba. Haka suka tura wa Umar, Sa'ad yana limanta su kuma bai iya sallah ba. Faqala Sa'ad, sai Sa'ad abin ya girmame shi, sai yake cewa ama ana, yace amma dai ka gani abinda dai na kasance ina yi da su tsakanina da Allah. Fa inni kuntu usalli bihim salatar rasulullah sallallahu alaihi wasallama, na kasance ina yi tare da su sallah irin wadda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Abinda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin sallah shine nake yi musu sallah da shi. Yake cewa salatai al-ashiya la ahzimu minha, yake cewa kaga sallar da nake yi bayan gushewar rana, sallah ta rana wadda nake yi bayan rana ta yi zawali, ita ce sallar azhar da al-asr. Ko idan rana ta yi zawali muna yin sallah guda biyu, azhar da al-asr. Yake cewa to wallahi kaga salloli da nake yi wanda rana bayan ta yi zawali wanda ake yi, yake cewa la ahzimu minha, yace wallahi bana tauyewa a cikin su, bana tauyewa. Sallar azhar raka'a nawa muke yi? Raka'a hudu muke yi. Sallar al'asr raka'a nawa muke yi? Hudu muke yi. Yake cewa to la ahzimu minha, bana tauyewa a cikin wannan rak'o'in da nake yi tare da su. Yace arkudu fil ulayni, ko kuma ulataini kamar yanda ya rubuta, amma dai ina ganin abin da yake dacewa fil ulayni au fil ula fil al ulayni. Yake cewa kaga rak'o'i guda biyu na harko yace ina tsawaitawa. Kuma haka ake yi ko zaka karanta Fatiha ka karanta sura, yace to rak'o'i guda biyu na harko ina tsawaitawa a cikin su. Yace wa ahzifu fil ukhrataini, yace kuma rak'o'i guda biyu na ƙarshe yace ina taƙaitawa. Haka ake yi ko ana karanta Fatiha a rak'o'i guda biyu na ƙarshe, na harko kuma a karanta Fatiha da sura. Yace to wannan haka na kasance ina yi tare da su. Fa qala Umar, sai Umar yake cewa zaka zannu bika ya Aba Ishaqa, yake cewa wannan shi ne zato wanda nake da akan ka ya kai baban Ishaqa, shi ne Sa'ad bin Abi Waqas. Hankali ai ba ya ɗauka ba, a ce sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara aru 20 da tun lokacin da aka yi baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabta yayi ya hadi mana a can yake cewa yana cikin mutane biyar na harko wanda suka fara shiga cikin musulunci a wata riwaya yace uku na harko wanda suka fara shiga musulunci kenan ka lissafa mai shekara 23 tas yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kuma bai iya sallah ba ai ko mamun limamin masallacin ungoku ne yayi shekara 1 tare bayan limami ai ya iya sallah an iya sashi ai limanci ai yake cewa to wannan shine zatona akan ka ya kai aba ishaqa baba asar rijalan yasaluna anhu bil kufa to duka kasancewar an kawo jaje ai mutun daya kai wanda aka kawo kukanka aka kawo karanka bai yiwa ka bada magana kuma a yarda da maganarka duka ana zato akan ka saboda me saboda ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabai fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadibin ubangiji yake bayyana mana a cikin hujurat ya ku wanda kai imani ya ku musulmai in dai wani fasiki yazo muku da wani labari to kada ku yi saukin zartar da hukunci akan wannan labarin da yazo muku da shi har sai kun tayi kun bibi bayan labarin wannan kada ku samu mutum akan jahilci ku dauki hukunci akan jahilci sannan kuma ku dawo fatasbihu ala ma fa'altum nadimin ku dawo akan hukuncin da kuka dauka kuna sanin dama akan abinda dama shi sai ya Umar bai yi tantama ba sai ya ce to a tabbatar ai duk da gazatan da nake akan ka ko mu ma muna kyauta zatan duk wanda ya kawo irin wannan jahilin to ƙarya yake yiwa Sa'd bin Abi Waqqas to Umar bai yi tantama ba sai ya ce to a tahi a tabbatar saboda wanda ya kawo ba a sani ba fasiki ne ko kuma mutumin kirki ne in haka ne mun haka ne sai a sauya musu limami shi kuma Sa'ad a kai a karantar da shi irin sallah ta manzon Allah in kuma ba haka bane ba sai a nemi a hukuntar da wanda ya kawo jajin al'amari haka ne ko yake cewa to fa ba'asa rijalan yas'aluna anhu bil kufa Sa'ad bin Abi Umar bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi sai ya tura mutane garin Kufa daga garin Madina zuwa garin Kufa a tahi ayi tattaki a tambaya shin Sa'ad bin Abi Waqqas baya kyautatawa wurin sallah yana tabiyewa ya yake musu sallah yaya halin shi da yake yi bangaren jagorancin shi da yake musu fa kanu la ya'tuna masjidan min masajidil kufa wa innam mutaran an voice be sel wanda Umar ya tura daga garin Madina zuwa Kufa ba sa tahiya wani masallaci su tambaya akan halin Sa'ad bangaren sallar shi bangaren shugabanci bangaren jagoranci da yake musu yaya suke gani yake cewa illa qalu khairan face sun faɗi alheri akan Sa'ad bin Abi Waqqas wannan shine zato akan Sa'ad bin Abi Waqqas yace hatta ataw masjidan li bani Abbas har sai da suka zo wani masallaci na mutanen Bani Abbas masallacin mutanen Bani Abbas da suka zo masallacin suka tambaya to yaya mi za ku ce akan walinku Sa'ad bin Abi Waqqas bangaren jagorancin shi da yake muku bangaren limancin shi bangaren al'amurka kaza da kaza fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa yuqalu lahu Abu Sa'ada ana ce mai Abu Sa'ad shi duk inda kara ga mutane to halayya suna bumbata walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa min rahimar rabbu da ubangijinku da ya so da ya sanya ku dukkan ku tsarin ku daya halin ku daya al'amurin ku daya komin ku daya amma dai ubangiji sai yayi bamban da bamban da ni da malam da ban muke da ni da wannan da ban muke halayya wani ba ita ce akan wani ba gida ɗaya zaka gani wani da wani da wani halayya su kowa ta sha bamban uba da ɗa zaka gani halin su daban-daban ne wani da alheri wani wani ba alheri yace to dan haka duk inda ka samu kanka to kada kai shakka kada kai mamaki idan an samu mugu a cikin ɗaki kuma ubangiji ya bayyana mana wal badalu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi khabasa la yakhruju illa nakida ai da ma an bambanta wani na kirki wani na banza to shi na kirki kullun ana kyauta zan za a samu na kirki kalkashin shi na banza kuma ana kyauta zan za a samu na banza kalkashin shi da kai ɗan kazagi wanda baya iyawa bakin shi shi kullun in dai a ce ne to kullun yana harko ko da ƙarya ce to zai faɗa shi dai a ce ya ce baya iyawa bakin shi to wannan abu halin da Abu Sa'ada ya samu kanshi a cikin wannan al'amarin lokacin da aka zo aka yi tambaya mi za ku ce akan halin wannan sawannan sahabi sai yake cewa ama iza na izdiya ama iza na shaddi ama iza na shattumuna billahi yake cewa amma dai bare dai in ba dan kun gama mu da Allah ba mu hadi muku wane ne sa'ada a cikin mu ba mu hadi muku halin shi ba ai ni ai da abun hadi muku ba amma dai tunda an gama mu da Allah an ce mu hadi dan Allah mu hadi gaskiya akan shi to yanzu zan mu hadi muku karar waye sa Abdul Abi Waqas sai yake cewa fa innahu kana la ya'dul fil qadiyya idan an kawo hukunci a wurin shi to sa'ad ba kullum ba baya adalci ba kun ga sha ka hadu ko shi ya in ya kake gani kana kyautatawa mutane wallahi an samu dan banza a ciki sai an samu kurum wanda shi in mi zaka me wallahi tallahi sai ya hadu bamban bamban abinda jama'a take wadi akan ka shine yake cewa to wallahi in ba dan kun gama mun ba da Allah ba ai da mun hadi muku ba amma dai tunda kun gama mu da Allah za mu hadi muku gaskiya al'amara yake cewa to innahu la yuhsimu innahu la ya'dilu fil qadiyya idan an kawo qahara wurin shi to har abada sa'ad san ran shi zai bi baya adalci ba a cikin mas'alar qadiyya ba idan an zo yi alƙalanci to ba hira adalci yake cewa wala yaqsimu wala yuqassamu bis sawiyya idan an kawo dukiya ta jama'a to har abada ba ya raba ta daidai wa daidai ba sai an yi zalunci a ciki wala yasiru bis sariya kuma idan an huta za a huta a tayi adan fafata a tayi adan yaki a tayi adan kamo a ci dukiya ta a bude wancan kauye da kauye zanguna yake cewa to wallahi shi baya huta kullun yana gida inda ka san mace idan an ce asariya shi shine peloton shine runduna idan ta huta daga 50 zuwa 100 wata wada suka ce daga 40 zuwa daga 40 zuwa 300 ko kuma daga 50 zuwa 300 in dai an samu sojawa daga 50 zuwa 300 su ne ake kiransu da asariya a harshen larabci shine da bature yake cewa peloton shi ma a tsarin shi bature ina tunanin daga 100 ne zuwa 300 zaka samu peloton za a samu musu duka komi da komin su wanda suke bukata da medicine su da komi da komin su to shine nan yake cewa idan an ce za a yi irin huta za ta yi a kai fulmaki ƙananan zanguna da ƙananan gariruwa ya ce to la yasiru shi ai baya huta tare da jama'a wannan duka abin da yake faɗa ƙarya ce yake yi wa sa'ad kuma haka waɗanda suka zo inspection ɗin ra'ayin jama'a akan sa'ad suka ta yi suka faɗi wa umar ga abin da suka ji wani wanda ake ce mai sa'ad ɗan ƙabilar banu abbas ga abin da ya faɗa lokacin da Sa'ad ya ji wannan labari ne wanda in kana yin daidai kana kokarin ka yi daidai a cikin jama'a aka hudu labari wanda ba haka ba tilas ya bakanta maka zaka gani duk wahalar da kake yi ashe abin za kake yin ta mutanen nan ba sa reconnector amma dai abinda zai sanya maka nutsuwa in ka yi dan Allah ba dan wai mutanen nan baka burge su ba wallahi duk abinda zaka yi dan Allah wallahi babu tabewa akan shi Allah sa mutanen su kun suna zagin ka sikon suna faɗin munanan maganganu a kanka wallahi kaka samu damuwa ka san wannan abin dan Allah kai kuma shi ne wanda za ya sakanta maka kuma tabbas ya sakanta maka a lokacin nan Sa'ad sai yake cewa Allahumma in kana kaziban to yanzu al'amari ya koma in dai wannan tsokaci da wannan mutumin yake yi Abu Sa'ad in hakkariya yake yi tunda ayar ayin shi takan yi abinda idanuwan shi ne ya gwada mai in gaskiya ne Allah ka shawa mai lahiya a mun hukunci amma dai in ƙarya yake cewa fa'in basarahu ya Allah ka shahe ganin shi wannan addu'a ita ce addu'a mafi cancanta ga wanda ya zalunce ka ya Allah ka shahe ganin shi yace wa atil umrahu kuma ya Allah ka tsawaita mai kwanakin shi yake cewa wa arriduhu lil hitan ya Allah ka bujuro mai dukkan wanzufin jinin rayuwa ai wannan ai an gida mai ake a ƙarshen addu'a kenan ana so a wulakanta ka Allah ya tsawaita mu kwanaki ya hada karfi da tunanin zamani shikenan an tozartar da kai har ƙarshen rayuwa yo kai ba albarka ba tsayawa kai wani abin jirki duniyar ka sha wahala kuma ka tarbe ubangiji ga fitintunu sun dame ka ka tarbe ubangiji kuma ya azabta ka kuma ga makafta abinda Sa'ad ya mai addu'a kuma addu'a ga mutum wanda yake adali ga mutum wanda yake waliyi na Allah kana tunanin za a mai dota ko baya da haka ai ubangiji ya hadi mana aka lokacin da manzon Allah lokacin da ya aika Mu'az bin Jabal zuwa garin Yaman yake ce wa taqi da'watal mazlum ya kai Mu'az yace ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta in dai ka sake ka zalunci bawa to ka ji tsoron addu'a shi yake cewa fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab addu'a wanda aka zalunta batta da wani shamaki tsakaninta da idrar ubangiji wallahi ba wai Sa'ad ba ko kai innan a cikin wannan garin wani ya zalunce ka ka daga hannu ka ce Allah ka isar mini ko Allah ya isa Allah ga kaga bawanka ya zalunce ni Allah ka isar mini wallahi tallahi badar shamaki kada ka taba tunanin wai wannan bawan Allah wai zashi ya ci banza wallahi a nan duniya ubangiji sai ya saka ta maka wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka taba tunanin wai Allah ya rabka ne akan abinda zalimai suke aikatawa innama yu'akhiruhum al-yawma tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana jirayen musu ne wani yini wanda idanuwa za su kahe akan kallon abdelakka kowa yana nan yayi cirkwai cirkwai yana jiran hisabi wannan yinin anan ake jiran su kuma umuman aglabiya ubangiji baya saurarawa azzalimi wai har zuwa ranar tashin kiyama sai ya mai biyu a nan duniya zaka ganshi ya zama to makaskanci ubangiji ya tozarta rayuwa abinda ake yi a da za a wayi gari ba su bane ba kai ya ce sai dai yaga ana yi wannan kada ku ba ce kuma haka ubangiji ya tarar da shi gobe kiyama ga azaba ubangiji in dai ba a yahe maka ba to ba kai ba samun rahama ta ubangiji wallahi sai ka shiga ka ga wutar jahannama kun yi zabi da ita shine manzo Allah yake cewa kullu lahmin nabata bil harami fan naru awladi dukkan wani nama wanda ya bugugo albarkatin zalunci ka zalunci wani dan ka ci dukiyar shi dan ka ci amana shi diddan kai ka samu abinci ka saya ka ci yace to wallahi in dai ka saya ka ci naman ka ya bugugo kalkashin wannan haramun wannan to tabbas wutar jahannama ita ce mafi cancanta da wannan haka wannan abinda Sa'ad bin Abi Waqqas yayi wa wannan mutumin da ya zalunce shi yayi mai wannan adda qala Abdul Malik yake cewa fa ana ra'aytuhu ba'd yace naga wannan mutumin Abu Sa'ad yace bayan wannan adda'ar da Sa'ad yayi mai ya ta'arradu lil ima'i fi sikak yana bujirowa ƴan mata akan titina daga ya ga mace sai ya bita wannan ba karamin fitina bace ba kai baka iya hakura daga ya ga mace kullum sai ya bita daga ya ga zane to sai ya bi bayan shi yace ya gan shi bayan wannan adda Sa'ad yayi me baya iya ganin mace ya kyale yace fa idza su'ila idan aka tambaye shi abu ne wanda hankali bugalatijan taka kuma ga abu na hauka da kake aikata idan aka tambaye shi aka ce wai kai wane yau zaka shigo cikin hankalinka yanzu ayi da girman ka karinga wannan shashanci irin na yara ko yara ai musai wannan shirman ba sai ya ce kabirul maftunun yace babba ne mai shekaru wanda aka fitine shi yake cewa asabatini da'watu sa'ad yace wallahi adda'a sa'ad bin abi waqas ita ce ta same ni shi kanshi yayi reconnaitre ya tabbatar wa kanshi wannan adda'a da sa'ad bin abi waqas ya mai ita ce ta same shi yake cewa wa fi riwayati a wata riwaya yace fa mamata wannan Abu Sa'ad dan kabilar Banu Abbas bai mutu ba hatta amiya har sai da Allah ya makabtar da shi yake cewa fa kana yaltamisul judran yana bin ga wannan katangu tunda makaho ne ai sai ana shahe sannan za yace to ya ganshi yana bin makanka yana bin katangu yace waftaqara hatta sa'ala kuma ya talauce har sai da yake yana bara yana nema a taimaka mai da abin da za ya ci wa adraka fitnatul mukhtar fa qutila fiha yace kuma sai da ya riski fitnatul al-mukhtar ne saqafi wani makaryaci ne wanda ya kirkiri al-uluhiyya shi ba annabtaka ba ma shi cewa shi shine Allah to a lokacin nan wannan fitina da shi ta ritsa kuma a cikin fitina aka kashe shi wannan shine sakamako na wanda yake kage yake ƙarya ga waliyan Allah kuma in dai waliyin Allah ko in dai wanda zaka zalunta zai maka adda to ka tabbata ba kai ba samun rabu a rayuwarka ta duniya ko kuma hamma ta lahira Allah kiyaye mu, Allah ya sanya mu iyawa baku da mu. Abinda kullun zamu furta ya kasance abu ne wanda yake na gaskiya.